Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Har ma da wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 4 ga watan Oktoba shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu magana ne akan cikar Najeriya shekaru 57 da samun yanci.
Bai yiwuwa mutumin da zaka koya wa mota ka sashi asit in baya.
Bai yiwuwa.
Na kujerar baya. Mutumin da zaka koya wa tuki dole ne ka sashi a kujerar da. Kujerar gaba.
Akalla ta wadda Bahaushe ke cewa kujerar zaman shaida.
Yawwa, zaman shaida wanda zai ga abin da kake yi. Saboda wata rana zaka buƙace tuka ka. Ko dan rashin lafiya, ko dan tsufa.
Sai ya fada.
In ko bai iya ba, to kaga da kai da shi duk kuna cikin halaka.
Zamu tabo mataimakin shugaba Buhari na musamman akan raba dukiyar kasa yadda ya kamata.
Sannan kuma zamu karanto amsoshin da kuka ba mu a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter game da wannan lamari. Sannan kuma dan iya mafa sai da yace wani abu game da yancin Najeriya a 57.
To ga amsoshin ku game da yadda kuke kallon maganar cikar Najeriya shekaru 57 da samun yanci.
To sakon farko ya fito ne daga Abubakar Sabiu Sabuwa, yace salam yau da gobe, hakika an samu babban ci gaba shekara 57 da samun yancin kan kasar mu Najeriya. Duba da kalubalen da muka fuskanta a lokacin mulkin mallaka na Turawan Birtaniya. Babu ruwan sha, babu makarantu, babu asibitoci, babu titina. Koda ma za a same su lokacin ɗan kalilan ne. Yanzu kuwa ba za mu iya kirga iya adadin makarantu da asibitocin da muke da su ba, musamman yankin Arewa. Yanzu kuwa birni da ƙauye babu inda babu titina, wutar nepa da asibitoci. Don haka an samu ci gaba sosai a ra'ayina.
Sai Mudassir Yusuf Ibrahim ya ce an samu ci gaba ta wasu al'amuran kamar titina, duk da mafiya yawan su sun lalace, makarantun da babu ƙwararrun malamai da sauransu. Amma idan muka kalli bangaren da yafi muhimmanci, gara jiya da yawa da yau, domin a da kusan kowa makaranta ɗaya suke kai ƴaƴansu, yanzu kuma fa da sauransu dai da dama.
Sai Saifullahi Bello Isiyako ya ce hakika ko shakka babu, Najeriya ta samu ci gaba sosai zuwa yanzu tun samun ƴancin kai. Sai dai kuma kash, akwai wasu ɓangarori da ya kamata ƙasa ta Najeriya ta dage wajen abubuwa da dama, misali harkar ilimi da kuma demokradiyya. Tabbas rashin tsayayyen ilimi da demokradiyya sun taka rawar gani wajen wargaza ci gaban Najeriya. Da fatan za mu dage tukuru zuwa shekaru 60 cif mun gyara waɗannan matsalolin. Amin.
Sai Shu'aib Adam Bagwai ya ce yau da gobe shekaru 57 da samun ƴanci daga Turawan mulkin mallaka zuwa baƙaƙen mulkin mallaka. An ɗan samu canji, amma ko kusa da inda ake buƙata ba a kai ba. Al'amura sun lalace saɓanin yadda suke a baya. Dokokin ƙasa sun zama yadda suke. Kai Allah dai mun gode maka.
Sai Jamilu Musa Sabon Layi ya ce a gaskiya mun samu koma baya, ga kuma rikitar da ƙasar take fama da ita na yaƙi da masu tada ƙayar baya na Boko Haram. Ga ɓarayin shanu da masu garkuwa da jama'a. Ga cin hanci da ya zama ruwan dare ga shuwagabanni. Da wannan dalilin nake cewa babu wani ci gaban da ƙasa ta Najeriya ta samu a shekaru 57 da samun ƴancin kai.
To sai kuma sakon Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce ni a wurina cikar shekaru 57 da samun ƴancin kan ƙasar mu Najeriya daga Turawan mulkin mallakar Birtaniya. Wani lamari ne na ci gaba ga ɗaukacin ƴan ƙasar, har ma da masu yi mata fatan alkhairi. muna addu'ar Allah ya bai wa jagororinmu nasarar magance tarin matsalolin da muke fama da su.
To amin. Sai Muhammad Ahmad Usman Tungan Makere yace to yau da gobe ni dai a gani na da a ce muna da shugabanni kamar waɗanda suka kwato mana yancin masu kishin ƙasa da san talakawa kamar su Sa'am Abubakar Tafawa Balewa, Sa'amadu Bello, Dr. Nnamdi Azikiwe, Obafemi Awolowo da dai sauransu. Da yanzu muna gogayya da manyan ƙasashen duniya kamar su Jamus, Japan, Amurka da dai sauransu.
Sai Musa Adamu Rimi yace hakika kasar mu ta gado mun samu ci gaba gani yadda turawan mulkin mallaka suka dinga gasawa kakannin mu aya a hannu. Mu dai shekaru 57 da samun yancin kan Najeriya babu abin da zamu ce sai dai godiya ga Allah da ya yi mana baiwar samun yancin kai. Yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi mu ƙara saini lafiya.
Sai Muhammad Sai Muhammad Danbu Damshani yace yau da gobe yadda nake kallon shi shine a rubuce a takarda mun samu yancin kanmu amma a zahiri kam da sauran rana a gaba a gindinka ba.
To sai babani Bosco Azare ce ni a gani na Najeriya ta samu ci gaba daga wancan lokacin zuwa yanzu saboda akwai kasashen da suka riga mu samu yancin kai amma Najeriya ta yi musu fitin kau a fannoni da dama na ci gaba.
Sai Musa Sale ya ce hakika kasar mu Najeriya ta fuskanci matsaloli da dama a cikin shekaru 57 da samun yancin kai na fannin tsaro to amma ba nan gizo ke sakar ba. Kasar mu ta samu ci gaba da dama da kuma abubuwa more rayuwa kuma fatan mu kullun shine Allah ya ƙara hada kan kasar mu da ci gaba ta zama uwa ta ci gaba ta zama uwa ɗaya uba ɗaya.
Sai Usman Thomas ya ce alhamdulillah muna murna Allah ya ba shugabannin mu ikon yi mana adalci amin.
Sai Madallabi Isheni Gizaki ya ce to babu laifi amma dai ci gaban ya kamata ya wuce nan kudin da aka wawure yafi wanda aka yi aiki da shi yawa.
To sai kuma mu leka shafinmu na Twitter @sagirsaadbkc yace yau da gobe gaskiya ina kallon Najeriya a matsayin kasar da ta ci gaba sosai musamman ma ta hanyar samun zaman lafiya.
Sai @ibrahim tsafatu yace a fannin ilimi da kimiyya da fasaha da kuma lafiya a nan bangaren gaskiya bai kamata a ce wannan matakin muke ba a yanzu.
Sai @usman bellake yace a gaskiya yau da gobe da a ce shugabanninmu na yanzu sun dauko irin salon mulkin su Satafawa Balewa da kasar ba ta lalace haka ba.
Sai daga karshe @salim muhammed wan yace mun samu ci gaba kamar hanyoyin sufuri, hanyoyin sada zumunta, makarantu, noma da kiwo, kasuwanci da kuma hanyoyin more rayuwa.
To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
To ga kuma ta bakin dan iyako akan yancin Najeriya.
Wannan haka yake.
Ganin dan iya sakop-sakop yasa nace hala dai yanzu ka tashi daga bacci domin tafiyar ka fa ta yi kama da ta malalaci. Yace a ban yi bacci ba amma fa ina fama da takaici don ka san ranar 1 ga watan Oktoba da muke ciki ne Najeriya ta cika shekaru 57 da samun yanci amma saboda tsantsar tsabar sakaci har yanzu kasar da yan kasar na ta faman kundin-kundin a kududdufin talauci. Yan kasuwa idan siya rufe suna ta faman tafka ha'inci, shugabanni kuma na ta faman wawurar dukiya ta hanyar cin hanci, talakawa kuma ya fito fili su sun faye suna a fagen kulafuci. Shi yasa wasu marasa kishi ke ta raba kawunan yan kasan ta hanyar tallata bambanci. Nace dan iya gaskiya ne Najeriya ta kawo karfi amma har yanzu fa tana da matukar buƙatar tallafi saboda har ya zuwa wannan lokaci akwai wasu masu wasa wukai rikici kuma wannan wuka ta yi kaifi. Shi yasa lamuran kasar duk suka tattara suka yi zafi. Daga yau wannan yanki yayi wa wani yanki kazafi sai ka ji gobe daya bangaren na yi wata kuran shi kulli na mugun nufi kuma irin waɗannan ne suka taru yanzu suka zamar wa kasar wani mummunan dafi. Don haka dai tunda shekara 57 da samun yancin kai to dole ne mu bude sabon shafi. Shugabanni da sauran yan kasa su yi nazari mai zurfi don samar da kyakkyawar mafitar da kowane bangare zai daina korafi. Dan iya to ni dai ina ganin cikar Najeriya shekaru 57 da samun yancin kai wani abu ne na dubawa musamman ma matsalar tsamin tsaro da masu darin darewa ga kuma tabarbarewar ilimi da sauran kayan more rayuwa. Ko da yake kuma fa duk da haka an samu ci gaba a bangaren sadarwa sannan yanzu ana ta tsare-tsaren bunƙasa manoma da ƴan kasuwa. Sannan a karan farko demokradiya ta samu zaman da gwamnati ta koma hannun ƴan adawa, amma kuma fa duk da haka akwai buƙatar sake sabuwar sanwa. Musamman ganin yadda Allah ya yi wa Nigeria baiwa, dole sai an yi amfani da albarkatun ƙasar don danna dukkanin damuwa. Albashi Nigeria ta samu ta shiga cikin jerin ƙasashen da suka samu ci gaba cikin gaggawa.
To haka yake, to bayan dan iya Maryam Safina Najeriya fata ta ka kun san a ɗaya ga wata ne, sai mu ce muna taya kowa murna da mu kanmu da mutanen duniya duk gaba ɗaya da ƙasar ma duka.
Amin, Allah ya ƙara maimaita mana.
Amin, amin. To baya ga wannan, na tattauna da ɗaya daga cikin mashawartan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, wanda ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu ji ko da wa muke tare. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
To da muke magana.
Sunana Barista Ismail Ahmad, babban hadimin shugaban kasa a harkar tallafawa talaka wanda ake kira social investment. Social investment kusan shine tallafin da gwamnatin Muhammadu Buhari da ta Professor Yemi Osinbajo ta bujuro da shi don taimakawa talaka kai tsaye. Akwai abin da muke kira empower. Ta empower nan abin da muka yi ne zamu dauki matasa, maza da mata wanda suka kammala makaranta tar gaba da secondary, wato suka yi degree kenan ko diploma ko NCE, mu dauki kusan mun kimanin mutum 500,000, sannan mu sassa daban-daban. Mafi yawancin su za a tura su makarantu su je su koyar, wasu kuma za a tura su fannin lafiya, health sector kenan, su ma su je su bada nasu gudunmawa, ko kuma wanda za a tura su fannin harkar gona da ma'aikatanta.
Akwai kalubale da yawa a Najeriya, ma'aikatan ma da suke kasa ba sa samun albashi kila akan lokaci, ko kuma ana ta yajin aiki nan ana yi a can. Wannan kalubale ne, ta yaya za ku fuskance shi da sabon wannan salon?
A wannan salon kam an riga an fada tsaruka da yawa. Na farko shine majalisa ta ba mu goyon baya, inda duk lokacin da muka je gaban su akan muna buƙatar kuɗi, kasafin kuɗi, wato budget kenan, a farkon shekara na yadda za a yi a fitar kuɗi a samu a ringa biyan waɗannan ma'aikata. Ba su taɓa kawo mana wani ƙasa a gwiwa ba, kuma ba su taɓa kawo mana cikas akan harkar nan ba, don suna ba mu kuɗin. Matsalar da ake samu ta rashin kuɗi wannan matsala ce wanda ƙasa take fuskanta baki ɗaya, saboda an samu matsaloli daban-daban, kuma mun zo mun samu gwamnati a cikin wani irin yanayi zaka ce, saboda an yi ta almundahana da cin hanci da rashawa gwamnatocin da suka wuce a baya, an yi barna da kuɗaɗen mutane. To yanzu muna tattarawa a hankali, kuma kowa ya san cewa kuɗin batutun mai a duniya ya faɗi, saboda haka kuɗin shiga da ake samu a Najeriya shi ma dai yayi ƙasa ba yadda ake samu a da ba. To amma duk da haka muna ƙoƙari, wanda muka ɗauka kusan kimanin mutum 200,000 a cikin watan Nuwamba zuwa Disamba na watan na shekara ta 2016 zuwa yanzu ba mu taɓa samun matsala akan biyan su kuɗin su ba. Dan kalilan da aka samu matsala na yau da can, wanda matakila matsala ce za a samu ko a sunan da mutum ya bamu na account number ɗinsa da kuma sunan da ya registration da shi. To amma su ma wannan matsaloli ne wanda ba su da yawa, wanda kuma muke kullum muna cikin aiki muga cewa mun wara wannan matsalolin. So fidda kuɗi a bawa mutanen da suke mana aiki. Ba mu samu wannan matsalolin ba, kuma ba cewa nayi cewa muna da kuɗin a ajewa, amma gwamnati tana kokari duk lokacin da muka buƙaci wannan kuɗin a ba mu su don mu samu.
To akwai kwanaki dama akwai raɗe-raɗin cewa wasu daga cikin waɗanda aka ɗauka sababbin ma'aikatan da sauransu, ko wanda aka ba makila 'yan sana'o'i da za su yi, ana samun matsalar cewa kamar an ba su na'urori a wasunsu suna saidawa. Kun samu wannan labarin?
Ito wannan labarin kusan a ce officially bai zo wajen mu ba, kuma muna jin wannan raɗe-raɗin, muna jira dai a kamuna a kawo mana korafi a rubuce akan haka ɗin. To kuma za mu ɗin dai haka ɗin ya zo, za mu ɗau mataki a kai, amma abu ne da zai wahala gaske, saboda dama ai in muka baka wannan na'urar muna cirewa a cikin kuɗinka,
kamar AirTag ne haka, da
AirTag ce haka, kamar wanda aka kera ta kusan a Najeriya, saboda don mu bunƙasa mu ma masana'antunmu da suke wannan abin. Yawwa. To kuma a haka za mu ringa dan cire kuɗin da yake muke baka 30 a hankali har a biya kuɗin wannan na'ura. So muna da wannan.
So in ka saida kayawa kanka.
Kayawa kanka na farko kenan. Na biyu kuma mu ba zai hana mu cire kuɗin mutun da mun riga mun baka.
Wani kalubale ne babba?
Babu wani kalubale da zan ce. Duk wani goyon baya da muke bukata a gwamnatance muna samu. So babu wani kalubale da zan ce a matsayina na matashi ina samu. Sai dai zan ce kusan gaba ɗaya in ka dauka matasa generally suna samun kalubale, saboda harkar ce ta zama kusan abu ne na yadda. In ku aka ce abu ne na yadda, zaka ga to mutumin da ka fi dadewa da shi kafi yadda da shi. Dadewa kuma tana tattare da mutumin da yake da tsawon shekaru. To wannan yana cutar da matasa da yawa. Na farko kenan.
Ba su zama zakaran gwajin dafi ba.
Har yanzu ba a ma bari sun gwada kansu ba.
Bari a yi gani.
Saboda ana ma tsoron a ba su daman su gwada kansu. Amma ni kullum ikirarin da nake yi shi ne. Wannan magana na sha gaya wa duk mutumin da ya muke zaune da shi ko babba ne ko yaro in ce, to bai yiwuwa mutumin da zaka koya wa mota ka sa shi a sit in baya.
Bai yiwuwa.
Na kujerar baya. Mutumin da zaka koya wa tuki dole ne ka sa shi a kujerar da. Kujerar gaba.
Akalla ta wadda Bahaushe ke cewa kujerar zaman shaida.
Yawwa, zaman shaida wanda zai ga abin da kake yi. Saboda wata rana zaka buƙace tuka ka ko dan rashin lafiya ko dan tsufa.
Sai ya fada.
In ko bai iya ba. To kaga da kai da shi duk kuna cikin halaka. To wannan shine nake so a ringa gani yadda za a ringa tafiyar da matasa. Mu kullun ikrarin da muke ko a cikin jam'iyyar mu ta APC wanda nake cikin shugaban nake cikin committee amintattu wato board of trustees kenan. Ko kuma a gwamnatance kullun abin da muke jawo hankalin a magabatan mu wanda suke shugabannin mu shine dole ne a ringa jawo matasa kusa a ringa nuna masa hanyar da ya kamata a ringa toye wannan waina saboda wata rana dole wannan waina su za su toye ta.
Ana ta kamakame misali kwanan ko dan tsakanin an kama wani babban ko ɗaya daga cikin jagororin ƴan Boko Haram a kudancin ƙasa. Shin misali a matsayin ka na wanda ya san shari'a, shin kuna ga menene kana ga yake sa har dan kwanakin nan zaka ga ɗaya biyu ana kama su a wuraren kudu? Akwai wani abu da kuke kallon lamarin musamman ku da kuke cikin gwamnati?
To ni gaskiya maganar harkar tsaro ba na shiga ciki. Amma dai na san cewa jami'an tsaro suna iya aikinsu kokarinsu su tabbatar akan cewa wannan matsala da muka samu wannan fitina wannan annoba da ta dame mu ta shekara da shekaru an kawo ƙarshenta. Saboda haka mutum ko a ina yake ko ba a Najeriya yake ba amma ko ƙasar ya bari. In dai da halin da za a kai a kamo shi, in dai ya kawo mana fitina, in dai mutum ne da zai zo a gurfanar da shi gaban kulla, to ya tabbata a kama shi wannan ba.
To mun gode sosai barista, sai wani lokaci.
Allah ya saka da alkhairi.
Amin. Allah ya kai ka gida lafiya.
To sai kuma
wannan tashewa
ai gara ai tsayi wadaka a gyara kasa gaba daya
wai ne wai wakan nan
Said Nagudu.
To Dr. Said Ahmad Dukawa mai sharhin al'amura ya tattauna da abokin aikin mu Sahabu Imam game da wannan batu.
Dr. Said Ahmad Duka, Najeriya ta cika shekaru 57 da samun yancin kai. Shugaba Buhari ya jawabi ga al'ummar ƙasa, hama akwai rahotanni na cewa ya kai ziyara Barno inda zai yake ganawa da sojoji da ke yaƙi da ƴan Boko Haram da sauransu. Shekaru 57 da samun yancin kai ba ƙaramin lokaci ba ne, me za ka ce game da wannan rana?
To, duk da cewar za a iya ƙirga wasu nasarori 1-2-3. Amma idan aka kwatanta su da burin 'yan ƙasa, aka kwatanta kuma da wasu ƙasashe ƙwarorin Najeriya waɗanda suka fara tattata harsashen ci gaba inda suka yi nisa suka bar Najeriya, da za a ga cewar abin al'ajabi da takaici shi ya fi yawa game da kowane fanni ma na rayuwa. Idan yanzu ka kwatanta India da Najeriya, wato ka ga cewar yayin da India ta je wata, Najeriya har yanzu akwai ƙauyukan da ba a iya shiga da mota. Wato kenan nisan da yake tsakanin Najeriya da India kamar ƙasa da sama ne.
Dr. Duka, kwatancen ko kuma gwadawar ta yi saboda India ta samu ƴancin kai fiye da shekaru 15 ko kafin Najeriya ta samu ƴancin kai?
Kafin Najeriya, amma har zuwa can da Najeriya ta samu ƴancin kai. India tana nan a koma baya, tana nan a cikin rashin ci gaba da matsanancin talauci wanda Najeriya ba ta taɓa ganin irin sa ba. Amma ta samu wannan dama. Ko ka kwatanta da Brazil, yadda aka kafa kamfanin sarrafa sama da karafa lokaci ɗaya a Najeriya da Brazil, amma Najeriya ko allura ba a iya cewa a yayin da mafiya yawan manya-manyan motocin safa da ake kawowa Najeriya ke amfani da su daga Brazil era saboda su ne sai ka ga nisan yana da tazara aini dan haka wata ce duk cewar zaka ce samun yancin kan shi kan riba ne katanta yan Najeriya kasa ce zuwa tsawon wannan lokaci duk da fa'ida shi da ake kasashen hankula shi ma riba ne duk da cewar yanzu karo na farko an yi zaɓuɓɓuka kuɗi a jere wanda wannan a siyasan ta ana lissafa shi riba cewar a tsawon wata duk inda ƙasa ce sosai da ke guda kuɗi a jere to hukumar zaɓen ta daɗe sanin makamar aiki majalisa da ita ce mafi yawa take a baya a sassan gwamnati uku ta daɗe ƙwarewa shi kansa fannin shari'a ya daɗe gogewa su kansu ƴan jarida da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun daɗe ƙwarewa to amma duk wannan abin da ake so isamar zaman lafiya da kariyar tattalin arziki to kuma za ka ga ƙalubalen Najeriya a waɗannan abubuwan ne har yau tsawon wannan shekarun 57
to
akwai ƙalubale mai yawa
matsayinku na masana kimiyyar siyasa me kuke danganta wannan koma baya a kansu
shine har sabbin shugabanci din kasance shugabancin na farko yana da yawan tangarda abin je abin ne ba ta misali da India wacce da ta taba samun mulkin soja ba tunda ta samu yancin kai amma Najeriya da an dan fara tafiya sai da san kasuwa bayan wani lokaci su dawo da shi wannan ya janyo matsala sannan kuma shugabannin a madadin su samar da wata fahimta wato alfibula wata kasar za ta tafi a kai kuma a yi ta ɗorawa sun zama ne duk gwamnatin da ta zo ta warware aiki na baya to sannan kuma titin ƙasa har yanzu da a samu hanyar da za a jefa wa 'yan ƙasa titin ƙasa ba idan su duk suna son ƙasar don haka ba sa son abin da zai cutar da ita shi yasa sai ka ga har gwamnatin da take kamar irin ta yanzu ta mai shugaba Muhammadu Buhari tana yaƙi da rashawa da cin hanci amma daga cikin jami'anta da na ƙasinta suna waɗansu suna tamkar rashawa da cin hanci saboda babu ƙasar ba ƙasar ce a gabansu ba sannan ƙasashen da suka shiga sun zo rasilin yin haƙƙin da ida ce amma Najeriya har yanzu ta kasa ganewa ta zo rasilili kulawar da ta kamata waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka janyo mana koma baya sai mu fatan shugabanni su gane cewar wannan ranar bikin daga cikin fa'idojinsa wannan waiwayen da ake a faɗi ina aka yi nasara ina aka samu jazawa don su koyi wani abu su gyara don a ci gaba don haka muna fatan Allah ya sa su gane su ɗauki matakan gyara.
To Dr. Duka kamar kullum sai mu ce da kai mun gode ƙwarai da gaskiya Allah saka da alheri.
Ta bakin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa din kenan a hirarsa da abokin aiki Musahabu Imam Aliyu game da dai Najeriya ta shekara 57 menene yayi daidai menene bai daidai ba menene shawara ina za a taba ina za a gyara yawai gyara kayanka dai
zai zama sauke mu ba
ya ce dai Najeriya dai ba kishin ƙasa
eh haka yi magana musamman yi magana yayi kwatanta kin ga inda na san zai ji hankalin mutane shine inda ya kwatanta wasu ƙasashen da mun riga su samun yanci wasu sun riga mu amma wasu mun samu din ma duk da sun riga mu amma kuma suna baya ne muka samu fa kamar yayi magana da India maganar India cewa shekara kamar 15 tsakani amma kuma lokacin tana a yanda take muka zo muka samu muka yi maganar kankan da sauransu to kin ga duk irin wannan yayi maganar kishin ƙasa cewa ana yaki da shanci da rashawa amma kuma wani lokaci sai kaga wasu gurbata gari ko kuma gurbatattu ma'aikata
shugabanci dai din dai wannan ka samu shine da ke aiki yadda ya kamata da shi ke zai magance wannan da aka kaga yadda ake magana din ake cewa in kamar babu adalci mutane ba sa ji kamar to me yasa za su yi kishin ƙasa ba musu ba kula da su ba damu da su ba gashi nan matsalolin da ake ta samu kallon matasa ma misali din nan
sannan kin ga akwai magana da yake mai muhimmanci ita ma yana magana cewa duk wasu abubuwa da ake kallo abu na farko da ake fara kallo shine matakin ilimi duk wata ƙasa da ta ci gaba
zaki
ga ilimin nan aka inganta to yace amma abin takeici ya kamata a ce ilimi an ba shi kima fiye da komai
ga wani Babu da Haruna yace yau da gobe duk wani ci gaba a Najeriya inda tsakar dare ba za ka iya tafiya wani gari ba kai da iyalinka babu wani ci gaba a Najeriya tunda zamanin Turawa babu irin wannan matsalolin da muke ciki yanzu
maganar tsaro kenan
akwai wata magana da naje taron wannan yadda za a samu zaman lafiya a Najeriya yake cewa in babu zaman lafiya babu ci gaba in babu ci gaba babu zaman lafiya na mance wanda ya magana
eh a cikin su
eh cikin manyan baki
kuma gaskiya ne in ba dai yana tafiya da dai
dole
da ruwan ciki za a ja na rijiya
sosai sosai sosai
to sannan akwai sakonni ga sunan dai sun shigo Safina zaki karo mana dai
ga Ahmad Suleiman Bajuka yace shekaru 57 da samun yancin kasar mu Najeriya sai dai abin takeicin shine kasashen da muka samu da muka samu yanci tare duk sun ci gaba sun bar mu musamman a bangaren kire-kire na fasaha ina ga yake sai
na zamani ba
amma sai ka gani yawanci ɗan Najeriya ko in sun bar Najeriya sun tafi can wasu kasashe kaga sun je sun kware sun zama
to ai shine mura ina ga magana da ake cewa shugabanci shine matsalan mu to ina ga haka din ne idan inda mun samu shugabanci na gari da kila mutum ba
ko kuma an ka ce kuma ma dai da akwai shugaba na gari wanda yanda yake da so yayi yadda ya kamata inda abin da yanda tsari yake ya ya lalace tun ba yau ba to kafin a samu a ga canjin ma shi ma a
cikin lokaci ba kaga wani abu da na gani ba na sha dariya wai da mutane suna gudu suna barin noma suna barin kauye suna barin noma amma yanzu wai sai kaga ana ta selfie a gona
to shike ci yanzu
to ai kika za ka mutum da zai ci shike kowa na ganin noma ba sana'a bace ba amma yanzu kowa na ganin abin da zaka dubara
ni mai mai faru masu NYC ba cewa suka yi ba za a fara tura hidimar kasa an ce za a fara tura mutane gona ba
kuma wallahi da haka din aka
dai da ake sun fito
a tura misali yanzu akwai abubuwa da yawa da zaka kalla kamar wancan da ya magana tsaro a nan har cewa nake wai dare baya yi a nan ne komin dare ka fito zaka ga wasu sannan kuma ba za ka ji dar ba to irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce muna kishi in mun gani mu sa a kasar mu sannan amma matsalar shine abinda su yi hakuri Safina abinda nake san cin shine zaki ga koda yan sanda da sojoji da jami'an tsaro su yi nasu aikin to kai kuma mutumin gari kai ma me kake
kai ma kana da wani nauyi
a kanka ko rawar da kake takawa domin wannan tsaron ya inganta
sosai
kila na gano wani abu motsi a bayan gidan Safina bazan ce a bayan gidan Safina bane
sai ce
kawai dan da na yi waga yake ana cewa lambar 911 nan an kira ta an ce
kamar yanzu magana da mai yake yi na yan bauta kasa da ake tura zaka ga yanzu idan aka shiga camp din bauta kasa kowa so yake akai shi NNPC
inda kwabai
lokacin da muka yi duk wanda aka kai secondary school wanda wannan ake musu duk wanda aka secondary school zo ake musu jaji ba mai sanya je inda zai shago
to kuma kin gani duk wanda ya zama wani abu sai da ya malami ya koyar da shi
ba san ta inda
akwai wata hira
aiki ne mai
martaba a yau da goben nan muka yi tattauna lokacin da wata malamin makaranta ne sai take ce mun tace ai abin da ke bani takeici shine sai kaji mutun ya gama digiri sai kaji an ce yanzu me kake yace wallahi na dan samu titin ne kafin in samu aiki
eh dama ana
fara dan titin
eh kafin in samu aiki na yar koyarwa na samu kafin in samu
ga sakon Sanusi dan sarki yace shekaru 57 ba kwana 57 bane dan yanda muka sani ci gaba gwargwadon halayen shugabanninmu don haka yanzu ya zama kalubale
gare mu
gaba daya wani yace kuma Bello Usman Bello ce yancin tuta dai
yancin tuta amma gaskiya kuma in aka kalli wasu abubuwan a dan tsakanin nan gaskiya tsaron ya inganta akwai abubuwan da dole za a ci
gaba Usman ina ganin kamar tsaro farshi tsaron nan fa daga baya yazo
to dama mana ai kin san abin wani lokaci in an yi kwai sai ya nika
kuma da rashin shugabanci na garin fa dai shi ya kawo wannan da gashi rashin tsaron ma
da talauci da su
to da fatan dai dukkaninmu da mu da shugabannin namu kowa zai abin da ya dace domin ganin cewa an samu an kai ga gaci saboda kasar dai ba inda kake da ita da ya wuce na
kware da zai
saboda haka da fatan duk wanda
aka kuma mun kullun tunanin ta muke
haka yake to yanzu kan tunda mun an karkare sai in ce dole mu tattara namu mu kara gaba sai gobe mu ba Maryam wuri da maganar lafiya uwar jiki to ta shigo mana da maganar lafiya
insha Allah
to madalla sannan ku yanzu zakan a madadin
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sodangi,
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin, sai engineer mu Neo Mr. Vasco Valerij, sai kuma wanda ya hada mu da ku a shafin Facebook wato Solomon Jack. Ni Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya. Wasan koko ba ta mance ba, wasan ne na motsa jike dukkan su ba ta share ba.